Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka dake birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a can birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM duka a Jamhuriyar ta Niger. Da ma shafin mu na Facebook Live yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Safinatu Sada Sudengi.
Sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro kasancewa duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. To a yau ma 25 ga watan Mayu shekarar 2017 za mu yi magana ne akan cutar kabar mahaifa a kasashen mu.
Haka kuma kokarin yaki da cutar malaria wato zazzabin cizon sauro da kuma sauran cututtuka irin su tarin fuka. Wakilin mu na bangaren lafiya Nasiru Birnin Yaro ya dan mana tsaraba.
Kabar mahaifa shi ne kama ake ce mishi fibroid ko da yake fitowa a cikin mahaifa kuma kaman kari ne da yake fitowa ya girma, girman nashi kuma yana kasancewa girma daban-daban, wani karami, wani babba, wani kuma kato sosai-sosai.
To likita ana tunanin wannan ciwon kaman mata wasu suna tunanin kaman yana komawa ya zama kansa.
To ai mana hakuri da tuntuban na'ura, wannan Dr. Bilkisu kenan da za ta magana akan fibroid wato kabar mahaifa. Yanzu ga dan tsarabar da Nasiru ya mana me aka yi ne.
Kuma da kasashe ta kasar Amurka ya ce da gidajen murya Amurka mun ta kutsa wato birnin Dutse ne garin wato jihar Jigawa, a inda muka yi taron ganganin kiwon lafiya a babban asibiti na garin Dutse wanda aka tattauna batutuwa da dama tare da mata masu ciki da wanda suke zuwa wato wanda suke kawo ƴaƴansu zuwa allurar rigakafi. Abin da zai baka sha'awa a wannan karan shine dukkanin kwararru da likitocin da suke bayani a wajen wannan taro dukkan su mata ne.
Bayan mun karanto amsoshinku game da tambayar mu ta yau game da cutar sankara ko game da kabarin mahaifa, zamu tattauna da Dr. Bilkisu Koguna likitar mata. Ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa.
Safinatu, kin san cututtukan ne sunan kala-kala, wannan ya shiga. To mun tambaye ku a shafinmu na Facebook da Twitter abin da kuka sani game da ita wannan magana ta cuta ko kuma ciwo na kabar mahaifa wato fibroid a turanci.
To Usman Mudassiru Muhammad Tafawa Balewa ya ce fibroid ko kabar mahaifa wata cuta ce da take addaban mata da yawa a kasashen mu na Afrika. Masana kiwon lafiya sun yi bayanin cewa wannan cuta tana iya hana mace daukan ciki. Yace Allah ya yi matan mu tsari da ita.
To amin. Sai Ahmad Sulaiman Bajoge ce assalamu alaikum yau da gobe. Hakika wannan cuta ta mahaifa cuta ce da take wahalshe da iyayen mu mata, kuma ita wannan cuta tana hana mata daukar ciki. Amma zan kasance da ku don na ƙara samun wasu bayanai akan wannan cuta.
Sai Baba Gana Alhaji Nucewa Cakal, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, yace assalamu alaikum yau da gobe shirin matasa. A gaskiya ni kan bani da wata masaniya game da wannan tambaya ta ku ta yau kan wannan cuta ta fibroid, amma insha Allah zan kasance tare da radio na domin jin amsa daga bakin masana kiwon lafiya. Ku tashi lafiya.
To sai kuma Abdulkadir Waye Kantamari yace kai yau da gobe wannan tambayar ai ina ganin sai manyan likitoci kuma su ma sai likitan mata wato gynecologist shine zai iya bada amsa. To muna da kuma cewa da za ta bada amsa.
Sai Buba Mai Gora Gashuwa yace to wannan ciwo dai an ce yana shanya jini, maganin shi kawai ga mai dauke da wannan jinya a cire mahaifar gaba daya.
To sai Sale Rukuna Bamu yace yau da gobe a gaskiya ina matukar jin dadi ta yadda kuke suburbudo mana abubuwa masu inganci da kuma waɗanda ke ci mana tuwo a ƙwarya. ta haka ne nake son daukar wannan dama. Wata rana ku zakulo mana masana akan menene ciwon dan kanu ma wanda aka fi sani da atini da kuma menene ke kawo shi. Don naga abin yana sanya zama ruwan dare ga magari. Ko ina kake zaka ga masu tallan magani musamman a arewa. Don haka yau da gobe ikon Allah a nema mana mafita. Nagode. In Allah so ka za mu yi kokari mu tattauna da ɗaya daga cikin likitocin da muke tuntuba game da wannan magana ta atini ko kuma dan kanu ma kamar yadda yace.
To sai Ashiru Bala Muhammad yace waɗanda suke fama da wannan cuta Allah ya ba su lafiya, sauran jama'a kuma Allah ya kare su.
Amin. Abdulsalam Gas Walda Dambam yace salam yau da gobe. Hakika ni dai ba ni da masaniya akan wannan ciwo, amma dai na kasa kunne dan naji irin shawaron da likitoci za su ba wa ƴan uwana mata.
Sai Ibrahim Iromo Dake Awe yace tabbi jan babban magana VOE. Ni kan ban sani ba, amma yau tunda kun kawo wannan batu da rabon zan sani. Ina nan ina kiwon shanu na, ina malkade da radio na, ina jin ku
dangi manya. Sai Safiyanu Gumel Zangon Daura yace assalamu alaikum yau da gobe. Wallahi na dade ina son karin bayani akan wannan cutar ta kabar mahaifa wato fibroid. Da fatan zan samu karin bayani daga gare ku.
Sai Lawali Isa kuma yace yau da gobe gaskiya wannan cuta abubuwa da yawa ke janyo ta, kamar yawan shan magungunan rashin haihuwa da allurai barkatai. Allah ya kawo mana sauki.
Da zamu ji a bakin Dr. Bilkisu Kofuna. To sai kuma mu leka shafinmu na Twitter inda @usman_manika yace cutar kabar mahaifa cuta ce dake sanya mata fizge-fizge wajen haihuwa da rasa rai. Shi yasa ake son mata a dinga zuwa awon ciki akai-akai.
Sai Agogoro Isiyaku yace assalamu alaikum filin yau da gobe. Hakika masana harkokin lafiya su ne ya kamata su bamu wannan amsar.
Shi kuma @jp_vinki yace yace wannan cuta na kabar mahaifa ko yakan hana mata haihuwa, amma wasu baya hanawa. Sai dai abin lura shine an sami tabbas ayi kokari, a samu a cire ta.
Sai daga ƙarshe @farin ustaz yace yau da gobe ni gaskiya ban taba jin sunan wannan ciwon ba sai yau. Allah ta'ala ya mana tsari da shi. To amin.
To ai lalle kan sai mu ce Allah ya sa mu dace. Kuma daga ƙarshe zamu ji a bakin likita domin naji kin yi mana tsarabar tattaunawa da ita Dr. Bilkisu Kokuwa.
Na tattauna da Dr. Bilkisu Koguna daga asibitin State House Medical Center dake Abuja game da cutar kabar mahaifa wato fibroid. Dr. Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
So likita, menene kabar mahaifan nan?
Kabar mahaifa shine kamar ake ce mishi fibroid ko da yake fitowa a cikin mahaifa, kuma kaman kari ne da yake fitowa ya girma. Girman nashi kuma yana kasancewa girma daban-daban, wani karami, wani babba, wani kuma katu sosai-sosai.
To likita, ana tunanin wannan ciwon kaman mata wasu suna tunanin kaman yana komawa ya zama kansa?
Eh, da wuya dai ya koma ya zama kansa, amma yakan iya juya ya zama kansa in an samu canje-canje na cikin yanayin jikin mutum, ko idan ya samu daɗewa sosai a jikin mace kuma ya bada matsala ba tare da an yi mai wani aiki ko an kula da shi da yanda yanayin sa yake, yana iya canjawa ya zama kansa. Amma ba kusan koyaushe ba, kashi kaɗan ne yake juya ya zama kansa ɗin nan.
To likita, kuma kaman an ce kashi huɗu ne ko?
Ok, kala-kalan sa. To yanayin sa da yanda yake fitowa daga inda za a iya samun shi, dingayen ana iya samun shi daga bayan mahaifa, ɗan cikin rufin bayan mahaifa. A same shi cikin tsoka wanda aka fi samu a cikin tsokar mahaifa ɗin, ko kuma ya zama daga cikin cikin mahaifa ɗin, kin gane? Ko kuma ya zamanto daga cikin bakin mahaifa, akan same shi a irin nan eriyoyin.
Da kwai wanda ke hana mace ɗaukar ciki, da kwai kuma wanda mace na da shi za ta iya ɗaukar ciki. To kuma ne bambancin
da yanayinsa a wani ɓangare yake a cikin mahaifa, yana kamar wanda yake daga yaje inda ake yaro yakan samu makwanci a cikin mahaifa, kamar daga samanta yakan hana ɗaukar juna biyu. Akwai kuma wanda yake idan ya je ta wurin inda kwai zai shigo, ya shigo cikin mahaifa ya kwanta, to idan an samu toshewar wannan bangare na tube da yake shigar da kwan mahaifa cikin mahaifa, idan ya fito ya dode nan gurin, to zai hana samun juna biyu. irin wannan fibroid din. Sai kuma wanda zai kawo matsala ta al'ada zai hana ciki ya samu shigowa jini ya ta zuba da sauransu.
Cikin mun yi ma masu sauraron mu tambaya cewa me suka sani game da wannan ciwon na kabar mahaifa ko fibroid a turanci. Wasu sun ce mana yana sa yoyon fitsari, wasu sun ce yana hana mata haihuwa. Kamar dai da yawa ba su san menene shi ba, kuma na san ma da kwai mata da yawa wanda ba su san menene wannan ciwon ba. To kina ganin likita menene alamomin da mace za ta fara gani ta san cewa tana da shi?
Yawa, alama yawanci mata sukan zo akasari da matsala ta jini. Jinin haila yayi yawa, yana musu yawa, yana sa su hawar su fita daga cikin hayyacinsu idan an samu wannan fibroid. Yana kawo zubar da jini sosai sosai, ko kuma wasu suke gani ya zo ya sa su ciki yana girma, in yayi girma sosai su ga cikinsu yana girma, ko su rinka jin nauyi a kasansu, ko kuma ya zo ya sa su fitsari, ko a ta yin fitsarin, ko kuma fitsarin ya ki fitowa in ya danne wurin da fitsari zai fito, ko kuma a rinka samun rashin iya zuwa bayan gida. Ko wani idan ya zo yana cikin kusa da inda kwan mahaifa zai ta abin da zai ta iya kawo muku yanayin bari da zubar da juna biyu, ko ya hana samun ɗaukar juna biyu din. Irin ɗaya daga cikin abubuwan da shi fibroid din zai iya kawowa kenan. Wani yana ma iya girma sosai, girman da zai zo har ya sa numfashi ya ki samuwa da kyau. Irin wa'annan masu ya danganta da yanayin girmansu da inda kuma ya fito.
To kenan dai ba ya dai sa yoyon fitsari?
A'a, ba ya san yoyon fitsari, amma sai wurin aikinsa. Idan an yi aiki da wuya zai iya ka, amma da wuya in ya zama sai idan wurin aikin su, ko kuma idan ya zama kansa zai iya shigewa cikin wurin da fitsari yake taruwa ya dinga jawa. Amma haka nan dai fibroid bai canje yanayi ba, bai zama kansa ba, to sai dai idan wurin aikin ta an zo yin aiki an yanko wani abu tsakanin mahaifar da wurin da bladder take, to shine zai iya kawo yoyon fitsari. Amma haka nan gaskiya akwai wuya shi fibroid ya kawo yoyon fitsari.
A takaice dai, in an samu yoyon fitsari ta hanyar wannan cuta, to wurin aiki dai aka samu kuskure, ba wai shi kanshi yake.
Yawanci sai kuma ko kamar in ya juya ya zama kansa, ya shiga ya matsa, ya shiga ciki, ya je gurin da fitsari yake fitowa, ya bata gurin.
Kuma yana sa kamar yanzu mata da suke da yawan tumbi, ba ka ga mace tana yawan cewa tumbinta yayi girma.
Sai ciki ya kato sosai in yayi girma, wanda irin shi ne zaki ga ya kawo in ma mace har tana yin al'ada har su ma, saboda jini ya ta kwarara ya ki zuba sai an yi magani sannan.
To likita me zaki ce ma mata kaman da kwai irin kaman irin wannan
abubuwa da sukan kawo shi? To kin ga yawanci abin rashin ɗaukar ciki yana kawo shi, shine babban nan rashin ɗaukar ciki, da kuma wani yanayin yanda Allah ya sa ga kama abin gado. Kama abin gado, akwai wa'insu abubuwa da ake samu a cikin jiki su canja, to in canja shine akan samu, shine muhimmin ma abin da yake kawowa. Sai kuma idan kamar jinsinka an fi samun shi a jinsin 'yan Afirka, baƙaƙe, baƙaƙen mutane, kuma 'yan Afirka ma a baƙaƙen mutanen. To nan ne baƙaƙen mutane su suka fi samu. Sannan kuma akwai wanda za ki ga shan ƙwayoyin magani da suke containing wani sinadari da ake ce mishi estrogen, su ma suna da alaƙa da kawowa wannan fibroid din.
Okay, shan magani, kin ce shan magani yana kawo shi?
Mai estrogen shan shi yakan kawo girman shi, kamar da juna biyu za ki ga wanda suke da shi ƙarami sai ki ga ya girma saboda wannan sinadarin da ake ce mai estrogen yana ba sa abincin da zai girma sosai sosai. To waɗanda sukan sha kamar magani na estrogen din yakan kawo musu girman fibroid, da kuma yarinta haka an fi samun shi a ƙuruciya, a age din shekarun ƙuruciya haka, 18-20 haka, 20 da wani abu.
Okay, masu ƙarancin shekaru sun fi kamuwa da cutar?
Suna kamuwa da shi, akan samu dai a masu manyan shekaru, amma yawanci ma in aka zo ƙarshen rayuwa al'ada zaki ga wani ya tafi mako da akwai shi
kaman girma kenan in kaman shekaru suka yi
ya haka suka shekaru sun karu ba sun tafi
sai yana iya tafiya wani tunda kala kala
ne
wani kuma kaman ana sai an yi aiki an fidda shi wani kuma sai ki ji likitoci kaman
wani zaki ga dole sai an yi aiki kaman ya danganta idan yana da girma sosai kuma yana kawo matsala sosai kuma ko yana hana daukar ciki sai an yi aiki an fita
dan da kai wanda na sani dakta tana da shi sai kuma tazo tana da ciki ita bata ma san tana da shi ba sai da ta samu ciki
wannan sinadarin estrogen din in ma baka san kana da shi ba zai sa shi sai ya girma in ya girma to shine sai a zo a ga ya fito wani kuma an sa da ka haihu sai tafi saboda babu wannan sinadarin kuma wani kuma zai tsaya ko ba zai ci gaba ba ko ya ci gaba da girma
to wannan sai ka je mace sai ta je asibiti kenan an gwada sannan za a iya sanin ko yana nan ko ya tafi dan ita da tace tana son a cire mata sai likitan ya ce a wai duk wanda cikin mahaifar da ta dauki ciki da kwai fibroid to babu ba shi da matsala haka ne
ba duka saboda garin ha cirewa tunda har ya bari ta yi juna biyun garin cirewa kuma za a zo ya ja mata kuma matsalar da ba za ta zo ta dau juna biyun ba
mun shawara zaki ba mata wanda da sun ji yanayin ana iya yi a gida ko da kwai wani magani nace da kwai wani magani da zaka sha gida wanda zai sa ya tafi ko ko dai me ya kamata
sai a singa ko da maganin da za a bani ko ya tafi sai ana kula sosai ana duba sinadarai na jikin mutum saboda suna da illar su suma daban magunguna amma babban shawara ta daga mata shine daga sun ga matsala irin wannan sun ji al'amu su garzaya su tafi asibiti domin a kula da su a ga me ke faruwa da su kar su zauna ana wasa kin ga abu yazo ya zama ya girma
nace wanda zai zo ya zama matsala tunda da farko kin ce da kuma wanda baya da matsala
kin ga wani daga farko an aka samu aka yi abu tun wuri kin ga sai a yi rigakafi kafin a zo ana neman magani wani maganin kuma ya zama shi ma matsala ne magani
dan da yawa na sani kin san yanzu zaki ga dakta kaman fibroid din nan ya dan zama ruwan dare zaki ga yawancin mata yanzu yawanci suna da shi sai ki ga yawanci zaki ga mutane na neman su maganin Hausa zaki ga ana tattalin magunguna kala kala na Hausa
haka ne amma kin ga dai mu ba mu da tabbaci cewa wannan magungunan Hausa suna yi ko ba sa yi tunda baka gani ba baka ji ba amma na bature da ake na asibiti an san yana yi sosai tunda mu bangaren mu ne amma na Hausa nan ba za ka iya cewa zai yi ba ko ba zai ba tunda ba a yi wani research ko an yi duba a kansa an ga cewa tabbas din asha irin wannan magungunan da babu kula a yanda yake suna haifar da matsala da yawa hanta koda babu wallahi ba su da wani adadi ba su da lokaci ba su da aunawa matsala za ta haifu daga cikin shan su to da Allah a kula a tafi asibiti inda komai za a yi shi cikin lissafi
to mun gode kwarai dakta
to ni ma na gode ma
mun gode kwarai Allah ya saka da alheri
yawa da Allah na gode
to sanin ku da kokari Safinatu to kafin mu ci gaba da shirin bari mu dan ji wannan sako game da tattalin lafiyar mu
muna cikin wani yanayi na barkewar annobar ciwon sankarau kuma yana da muhimmanci mutane su san yadda za su kare kansu a saboda haka ga professor kiwon lafiya na Balarabe Sani Garko
shi dai ciwon meningitis ciwo ne da wasu kwayoyin cuta suke kawowa wanda yake yaduwa a mutane ta hanyar tari da su atishawa da kissing wato hada baki da baki ko kuma an ko cokali a ce wani yaci da wani ko dan stro da ake shan ruwa wani ya sha ya ba wani ya sha ko toothbrush ko kuma taba da ke wani masu yin taba sukan ba juna taba su sha to hanyoyin da za a kare wannan annoba a kare mutane daga kamuwa daga shi shine na farko wanke hannuwa da kuma tsafta duk abin da mutum ya shiga ko ya shiga taron jama'a ko ya ci abinci ko ya fito daga banɗaki ko kuma wataƙila ya je cakuɗi da dabbobi to dole ya wanke hannun shi kwarai da gaske sannan kuma wanke hannun ya zama an yi shi sosai da sabulu sannan an gama a sa shi a kasan famfo ko a wani ya zuba maka ruwa ka girgije hannu na biyu shine ana son mutum ya zama duk abin da zai ci ko zai sha ya zama nan nashi ne kar ya hada ya ci in ya dan gutsura ya ba wani wannan yana da muhimmanci a koya ma yara na uku shine ana son mutum ya zama cewa jikinsa garkuwar jikinsa na da ƙarfi sai samun wato motsa jiki isasshe ba ko mutum ya je ta gudu ba sannan kuma ya rika cin abinci wadatacce da ƴaƴan itace da su ganye da kuma watakila samun abinci mai tsafta ba wanda aka ce aka rage an jima ƙara shi ba. Ana so kuma mutum ya zamana cewa in zai atishawa ko zai tari ya rufe bakinsa watakila ko da ɗan tawul ko ɗan hankici saboda kar wanda suke kusa da shi shaƙi abin da ya tari. To ina ganin aka bi waɗannan abubuwan insha Allah za a samu kariya daga wannan cuta. Wanda kuma suke da yara akwai allura rigakafi da ake bayarwa ta shi wannan cutar sankarau. Allah ya sa mu dace.
Yanzu bari mu ji tattaunawar da Usman yayi da wakilinmu na bangaren lafiya Nasiru Yakubu birnin Yaro don jin ya ake ciki game da gangamin yaki da zazzabin cizon sauro da tarin fuka.
Malam Nasiru Yakubu birnin Yaro, barka da warhaka.
Barka ka dai Malam Kabara.
Ina kuka shiga wannan karin maganar murya Amurka da hukumar nan ta USAID?
Wai, hukumar rayuwar kasashe ta ƙasar Amurka USAID da gidajen murya Amurka mun ta kutsa wato birnin Dutse ne garin wato jihar Jigawa a inda muka yi taron gangamin kiwon lafiya a babban asibiti na garin Dutse wanda aka tattauna batutuwa da dama tare da mata masu ciki da wanda suke zuwa wato wanda suke kawo ƴaƴansu zuwa allurar rigakafi. Abin da zai baka sha'awa a wannan karin shine dukkanin kwararru da likitocin da suke bayani a wajen wannan taro dukkansu mata ne kuma taron na mata ne. Daya daga cikin abin da ya ba mu sha'awa kenan a Dutsen jihar Jigawa a inda daga farko Malama Rabi Lawal babbar jami'ar kiwon lafiya da ke kula da sashen awon ciki da rigakafi na ƙananan yara na ita babban asibitin garin Dutse ta yi jawabi ko kuma ce ta yi bayaninta akan mahimmancin zuwa awo da karɓar rigakafi da kuma tsafta da sauran kula da lafiyar masu ciki a lokacin da suke da ciki. Bayan ta gama mata sun yi mata tambayoyi da dama akan irin batutuwan da ta yi sannan ita ma ta yi ma matan tambayoyi.
Kaman ɗaya daga cikin tambayar da mata suka yi mata da ita kuma kaman ɗaya da ta yi kaman wanne ne?
Ɗaya daga cikin tambayar da mata suka yi mata shine suna zuwa yaya ne wani lokaci ne ya kamata mace koko mace ta fara zuwa awo tambayar da watar kenan ta yi a inda ita kuma ta yi masa tambaya ɗaya daga cikin tambayar da ta ce shin menene ya kamata mai ciki ta fi ci a yayin da take da juna biyu. So irin wayannan tambayoyin da kuma sun da ta riga ta yi musu bayanan shi a cikin bayanan da ta yi shine ta zaƙulo irin tambayoyin da ta yi. Sai ita Hajiya Hajara Bello ita babbar jami'a ce na kiwon lafiya da take kula da sashin mata. Ta yi magana akan matsalolin da ake samu yayin goyon ciki da haihuwa da irin abincin da ya kamata mace mai ciki ita ma ta ci wato mai juna biyu da kuma irin matsalolin da mace take fuskanta yayin da ta kusa haihuwa irin matsalolin a yadda ta bayyana matsalolin da suka hada da dama wanda ya hada da zubar jini fitowar hannu da sauran abubuwa da dama wanda yake matan su kansu sun damsu da irin wayannan bayanan. Sai Dr. Florence Adebola ita Dr. Florence Adebola ita ce jami'a koko likita da ke kula da ɗakin hada abinci wato kula da irin bayyana wa mata irin abincin da ya kamata su bai wa yara ƙanana wanda ya hada da ba yara wato nonon uwa zalla tun daga ran da aka haife su zuwa wata shida da kuma irin abincin da ya kamata a bai wa yaran idan sun kai wata shida da kuma irin abubuwan da ya kamata a hada wa yara idan aka ga yaro yana yin gudawa ko yana yawan gudawa kafin a kawo shi asibiti wanda ya hada da ruwan gishiri da siga. To irin bayanan da ita Dr. Florence ta yi ma mata kenan da ya kamata su kula da lafiyar ƴaƴansu da kuma ba su abincin da ya kamata na gina jiki. Dr. Amira ita ta yi bayani ne akan yanda cutan wato tuberculosis wato tarin fuka yake inda ka san bayanan duka ya hada da tarin fuka a wurin a inda ta yi masu bayanin yanda tarin fuka yake yanda ake kamuwa da ita da alamominta wanda alamomin ya hada da yawan tari mai tsawo tari da jini zafin kirji zazzabi mai zafi da kuma kasala duk irin wayannan alamomi ne ta bayyana wa matan cewa yana ɗaya daga cikin alamomin da a iya cewa mutum ya garzayo asibiti da gudu da ya ga sun same shi domin a gwada shi a gani ko yana tare da tarin fuka da kuma matakan da ya kamata ta yi ma matan tare matan bayanin ta wato matakan da ya kamata matan su dauka da zaran sun samu irin wayannan matsaloli wanda ya hada da garzayawa zuwa asibiti. So wayannan kwararru bayanan da suka yi da kuma ma iya cewa abubuwan da aka yi magana akai kenan a wajen wannan taro da ya gudana a babban asibiti na garin Dutse.
Da kace taron mata ne kuma kaga yawanci masu bayanan nan yawancin su mata ne, me hikimar da ake son a cimma?
Hikiman abin da ake so a cimma shine a isar da sako cikin sauki domin in ka lura mace ita ta san cuta abin nan za kamar da suke cewa mace ta fi sanin zafin mace uku ta fi sanin zafin cutar mace so
a wannan ya mace na ya mace ne
aywa ciwon ya mace na ya mace ne kaga a wannan taro na garin jigawa dukkan masanan nan da likitocin nan dukkan su mata ne sun san matsalolin nan kuma sun san yadda za su aika da sakon nan ga matan da suka taru fiye da inda a ce ma likitocin maza ne mace za ta fi ba da jiki domin yanda abin da muka lura shine a wurin matan sun saki jiki sun amshi sakon da hannu biyu ganin cewa ƴan uwansu mata ne suke musu bayanan abubuwan da ya kamata a ce an yi musu.
Kun binciko ku ji cewa misali bara ko kuma wasu ƴan shekarun da ta yanzu da ake cikin akwai ɗan bambanci misali yanda maganan malaria, maganan tarin fuka da sauransu suke a jihar Jigawa gaba ɗaya. Kun ɗan ji wani rahoto akai ko akwai cigaba ko ko ci baye?
Akwai cigaba matuƙa domin ita hukumar kula da lafiya na jihar Jigawa wato ma'aikatar lafiya wato Ministry of Health kenan mun samu bayanai daga gare su da kuma irin wato abinda ka san mun taɓa yin wannan taro a garin birnin Kudu a shekarar 2014 irin bayanan da suke mana da kuma yanda muka ga mata suna tururuwa na zuwa asibiti ya ƙara mana ƙwarin gwiwa cewa lalle ana karɓan sakukuna na cewa duk waɗannan matsaloli matuƙar mutum yana zuwa asibiti ko mace tana zuwa asibiti musamman ɓangaren matsalolin goyon ciki da haihuwa da kuma matsalolin rigakafi dukkan inda mace tana zuwa asibiti za ta fahimta sannan wasu da yawa daga cikin iyalai musamman mazan aure da suke hana matan su zuwa awo ko kuma su kawo ƴaƴan su asibiti mun samu bayani cewa an samu ƙarin fahimta da kuma bayanai daga ainihin su matan masu zuwa cewa mazajen su suna barin su suna zuwa asibiti yanzu domin kulawa da kawunan su da kuma musamman awo idan an samu juna biyu.
Wani sako ne babba wanda zaka ce masu sauraro su dauka daga wannan?
Sako babba shine gidan rediyon muryar Amurka da wannan hukuma da ke raya kasashe tana da bukatan dukkanin inda muka je mu isar da waɗannan bayanai ga waɗanda suka halarci taron sannan kuma waɗanda ma ba su halarta ba za su ji dukkanin irin bayanan da aka yi a shirin da nan gidan rediyon muryar Amurika da muke na shirin lafiya kowace Asabar da karfe 8 a shirin Karamin Sani don haka nan duk wanda yake so ya ji irin bayanai da rikitocin nan suka yi zai ci gaba da bin mu sannan akan hankali zai ji yadda muke ɗauko ainihin bayanan nan da ku domin ya amfana don haka amfanin ba wai kaɗai mutanen Jigawa ba ne ainihin duk wanda Bahaushe da yake sauraron muryar Amurka zai amfana da bayanan da zai ji daga ƙwararrun nan da suka yi bayani akan cututtukan nan abubuwan da yake kawo su da kuma abubuwan da ya kamata a kauce a yi domin kauce musu.
To mun gode sosai Malam Nasiru Yakubu Birnin Yara a ci gaba da ƙoƙari.
Ina godiya kabara
karfa su maida mana kai likita ƙarfi da yaji.
To ya ba an ce health may be ina.
Shi ne a yi to lafiya uwar jiki mun gode sosai.
Wallahi na gode kabara ni ma na gode. Allah
gai da iyali.
Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin tuma amin.
To amin kan mu ma nan muka ce na fi da tu. To ga sakonni fa daga cikin shafin Facebook ya kamata ko dan ɗaya biyu mu dan karanta ko.
Ga
wani Abdul Samad Kabiru Musa yace ilahirin hankali na kunnuwa na da nake ji da su suna gare ku a halin yanzu. To mun gode.
Sai ga wani kuma Ahmad Suleiman Bajuga yace masha Allahu na gamsu da yadda wannan likita ta yi mana cikakken bayani.
To alhamdulillah sai Umaru Alaka Ahmadu daga jamhuriyar Nijar yace fatan alheri a gare ku. Da kuma Adamu Muhammad Aliyu yace Allah shi kare mu amin amin.
Muhammad Adam ma yace gaskiya shi wannan shine abu mai kyau. Ya kamata a ce mutane su waye kan Dr. Allah ya saka da alheri ya ƙara basira.
Wani ya ce a gaida wani gwamna ne amma kin ga ba za a bar jaki a kama dukan taki ba. To saboda haka kai hakuri baban gida tambari. Sai Muhammad Adam ne kika karanta zai ce gaskiya ya kamata okay wannan shine abu mai kyau ya kamata a ce mutane su waye Dr. Allah ya saka da alheri ya ƙara basira ko? To muna godiya sosai da fatan za a ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe shirin matasa koyaushe. Gobe kuma Allah so magana ce ta al'ada da abubuwan da suka shafi nishadi in Allah so za a ji mun sake wayewa. A madadin
Safinatu Sodangi.
Sai kuma Daniel Brown wanda shine ya bada umarnin shirin kamar yadda ya zo muku sai injiniyan mu ne Aidin Utko Ibrahim Jarmai shine ya hada mu da ku a shafin mu na Facebook Live. Ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya.
Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare.